أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dalalatin finnar amma ba'da assalamu alaikum wa rahmatullah muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya sake tara mu a wannan ranar ta Laraba domin ci gaba da karatun da muka saba na mako mako khawatul qur'aniyya yau muna 19 ga watan safar hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1447 wanda ya daidai da sha'uku ga watan 8/2025 muna cikin suratul tauba sati wanda ya wuce mun sai aya ta 19 insha Allah yau akan ta zamu tashi nan ma
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا حرج إذا نصروا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم
نعم الله سبحانه وتعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى كذا من تهيا زمنا مغاراني أكعب ديشاهي منافقي irin abubuwa da suke yi mara kyau wanda Allah subhanahu wataala ke ba mu labari dan mu kare kawunan da irin halayen su daban-daban irin halaye kala-kala rayuwar su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin su na munafukai da yanda suka yi mu'amala da musulunci mu'amala ta zahiri amma a cikin cikin su babu zancen musulunci babu addini to Allah subhanahu wataala yana mana hannunka mai sanda duk mai imani yayi kokarin kare kanshi da munahuci munahuci ba karamin illa bane game da imani to su waɗannan munafukai lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace azo a huta yaki suna da komi suna da dukiya suna da abin da za su ciyar amma dai sai Allah yace mana radu bi an yakunu ma al khawalif wa tubi Allahu wa tubi ala qulubihim fa hum la yafqahun su abin da suka zo wai za su zamuna tare da waɗanda suka ƙi zuwa da yaƙi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da suna da hali ba su da wani uzuri to shine wannan ayar kuma sai take nuna mana cewa akwai waɗanda suke da uzuri akwai wanda suke da larura sai Allah ya ce laisa ala du'afa'i wala ala al-marda kenan kace babu laifi ba su je yaƙi ba ba su ta yaƙi ba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma zai ya ɗaukan can da Allah subhanahu wa ta'ala ba mu labari cewa lakinan rasul wal ladzina amanu jahadu bi amwalihim wa anfusihim to su ko waɗannan ad-du'afa laysa lahum mal wa laysa lahum qudrah, yace kuma wala alal marda, wanda shi kuma zahiri ma kana ganin shi bai da lafiya, kaga kenan wannan yana da uzuri, yana da larura. Wala alal ladina la yajiduna ma yunfiqun, Allah subhanahu wa ta'ala sai yace kuma waɗanda suke ba su da abin da za su ciyar, bai da abin hawa, bai da makami, bai da abincin da za a je yaki da shi. To shine sai Allah ya ce waɗannan gaba ɗayan su da aka zana, kamar ka ce laysa alaihim harajun, ma'ana kenan basrun lahi, Allah ba zai kama su da zunubi ba, saboda mi? Masu rauni ne su, marasa lahiya ne su, basu da iko, basu da dukiya, basu da abin hawa, babu makami. Yace iza nasahu lillahi wa rasuli, nan za mu iya fassara cewa a wani tafsiri na malamai, idan suka bi umarnin Allah da manzon shi, ko kuma ka fassara cewa idan suka ma Allah nasiha, suka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nasiha. Menene yi ma Allah nasiha? Shine taimaka ma addinin shi da bin umarnin shi da ba da kokari wajen yi mishi da'a har ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine nasiha ga Allah, shine nasiha ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai Allah ya ce ma alal muhsinina min sabil, wanda suka kyautata babu wani hanya wanda za a kama su da laifi. Kenan su waɗannan ba munafu kai bane su, akwai masu uzuri, amma waɗannan wanda suka zamana lahiyar silau, suna da dukiya, suna da iko, labasu da ba zancen rashin lahiya bane a tare da su, su waɗannan tsabagen munafuci ne ya hana su huta yaki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To wannan su kenan alaihim haraj, su wannan akwai laifin da Allah zai kama su da shi a gobe kiyama. Wallahu ghafurur rahim, Allah mai gafara ne mai jin kai ga waɗannan masu rauni, ga waɗannan wanda ba su da lahiya da wanda ba su da iko. Allah zai gafarta musu, Allah subhanahu wataala zai sa su daga cikin rahmashi, Allah sa mu cikin rahmashi. Sai malai yace akwai ruwaya ta Ibn Jarir daga Ibn al-Munzir da Abi Hatim da Abu Sheikh da Qatada radiyallahu ta'ala rahimahullah, yace laysa 'ala ad-du'afa'i, yace wannan ayar ta sabko ne cikin ko kuma game da wani sahabi da ake ce mishi Sha'ib ibn Amr. To amma kuma al-ibratu bi umumil lafzi, kana duk wanda yake da hali irin nashi, to shi ma zai shiga a tare da shi, ma'ana bai da lahiya ne, ko kuma rauni gare shi, ko kuma bai da dukiya, bai da iko huta yaki. To wanda yake da iko bai huta ba, shine za a kama shi da laifi. Akwai ruwaya ta Abi ibn Abi Shayba daga Imam Ahmad da Zuhri da kuma Hakim da kuma At-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala, yake cewa qalu lil hawariyuna, qalu al hawariyun, sai aka ce hawariyawa kenan, mataimaka annabawa lokacin Annabi Isa, hawariyun masu taimako nashi lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, masu taimakon shi. A yanzu idan ka ce hawariyun, za ka sa duk mutumin da ya ba da lokacin shi da dukiyar shi da ilimin shi da mulkin shi wajen taimaka ma addini. Aka ce ya ruhullahi akhbirna minan nasaihin lillah, a ba mu labari kamar tambaya ce, ya kai bawan Allah da Allah ya ce iza nasahu lillahi wa rasulihi, to menene ma'anar yi ma Allah nasiha, meye ma'anar yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama nasiha? Qala, sai yace alladhi yu'athiru al-haqqallahi, yu'athiru haqqallahi ala haqqin nas, yi ma Allah nasiha shine ka fifita haqqin Allah kan haqqin mutane, mana kenan Allah subhanahu wataala haqqin da ya dora maka, kasancewa nauyin shi yafi kowane haqqi na wani dan adam. Wa idha hadatha lahu amrani aw badalahu amru ad-dunya wa amru al-akhirah, to yau ga mai imani sai abu biyu suka zo mishi, kuma dole sai ya ɗaya daga ciki, ga lamarin duniya, ga lamari wanda ke da lahira. To su waɗannan iza nasahu lillahi wa rasuli, masu ma Allah da manzon shi nasiha, malam sai ce badal ladzi lil akhirah, bad'a lil ladzi lil akhirah, bai ɗaukan duniya ban lahira, da lahira yake farawa idan ya gama ya samu rara na lokaci, to kuma yanzu sai ya zo ya yi aikin da ya shafi duniya. Wannan shine nasiha ga Allah, nasiha ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To ka dubi halayenmu a yanzu, yanda ake fifita duniya akan lahira, inda mutum wasu abu biyu za su same shi, kuma dole sai ya yi ɗaya, ko babu lokaci, babu dama, to za ka cewa ya yi fatali, ko ya yi wurgi, ko ya yi ko in kula da haƙƙin Allah, zai kula da haƙƙin matar shi zai kula da haƙƙin ƴaƴan shi, zai kula da haƙƙin wani wanda suke wata sana'a ko wani aiki, ya bar umarnin Allah, ya bar haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To kaga wannan baya daga cikin imani. Idan mutum yana so Allah ya mishi gafara, idan mutum yana so Allah ya sa shi daga cikin rahama, to sai ya zama mutum yana fifita lahira akan duniya. Allah ya ce bal tu'siruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Ku mutane kuna fifita lahira duniya akan lahira, ita kuma duniya tahiya take, lahira ita tahi wanzuwa, ita tahi jimawa, can ne hayatul abadiyya. Imam Muslim ya rawaito hadisi da Abu Dawud da Nasa'i daga Tamim ad-Dari yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu nasiha. Manzo Allah yace musulunci gaba ɗayan shi ka dunkulo shi ka tattaro shi, to zaka iya sa shi cikin kalman nasiha. Qalu liman ya rasulullah, sabai da suka ji manzo Allah ya dunkula musulunci gaba ɗayan shi akan wannan kalma kadai ko wannan gaba ɗayan karama nasiha, sai suka ce ya maikin Allah nasiha gawa. Qala, sai manzo Allah yace lillahi wal kitabihi wal rasulihi wal a'immatul muslimin wa 'ammatihim. Sai manzo Allah yace nasiha ga Allah, yace nasiha ga manzo Allah, nasiha ga littafin Allah, nasiha ga shugabanni na musulmi, yace kai nasiha ga musulmi gaba ɗayan su. Wannan shine addini. Duk lokacin da zaka ga musulmai sun zauna karazibe, babu zancan qala Allahu qala rasul, babu zancan al'amru bil ma'rufi wan nahyi al munkar, babu wanda zai fada yace kaza daidai ne, kaza ba daidai bane, babu wanda za su sa mutane hanyar kirki su kare da mutane game da mummunan hanya. To lalle ne tabbas hallaka ga wannan al'umma a kowane lokaci take, kuma a kowace ina take. Gatanmu da girmanmu da darajarmu da Allah subhanahu wataala ya bamu shine umarninmu da kyau da hana mummuna. Kuntum khayra umma, mu Allah subhanahu wataala yace mun yi al'ummu da yawa alheri. Dalilin mi yace al'amru bil ma'ruf nahyi anil munkar, wannan sune abu biyu, wa tu'minuna billah. To wannan yana daga cikin abin da yake gyara al'ummar musulmi. A samu wanda za su riƙa yin nasiha, a samu malamai wanda za su ja aya, a fasar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mu dora rayuwarmu akan turba ta gari, turba mai kyau. To wannan shine imani, wannan shine addini. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya ta yi addinin nasiha. Wata ruwaya ta Ibn Adi daga Abdullah dan Umar Allah da su radiyallahu ta'ala anhu yace inna ad-dina an-nasiha, yace shi wa addini nasiha. Qila, sai aka ce liman ya rasulullah, ya maikin Allah nasiha gawa. Qala, sai manzo Allah yace lillahi wal rasulihi wal a'immatul muslimin wa 'ammatihim, kamar hadisi da muka karanta. Wannan hadisi ne Imam Bukhari da Imam Muslim. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace daga Jarir yace bay'atun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala iqamati as-salati wa ita'i az-zakati wan nushi li kulli muslim, yace nama manzon Allah mubay'a. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafi yawa duk lokacin da mai imani ya imani, musamman farkon musulunci, to akwai mubay'a da manzon Allah zai yi da kai, yace ma kakkai kaza, kakkai kaza, kakkai kaza, ga abinda zakai, ga abinda zakai, kayar da ina yar da kayar da ina yar da. To shine sai yace mubayar da nama manzo Allah na farko zan tsaye da sallah, wannan na dauki alƙawari. Yace kuma idan ina na samu dukiya zan bada zakka, alƙawari na biyu. Sai alƙawari na uku wanda shine abinda muke akan shi nasiha, yace wan nushi li kulli muslim, kuma kowanne musulmi zan miki nasiha in na ga ba daidai ba. Muku yanzu ka iya cewa mutum wani ka ji tsoron Allah, yace ni ne. Alhali kuma ita kuma jin tsoron Allah wasiya ce babba, nasiha ce mai girma, ba dole sai kai wani abu ba. Allah ya ce ma manzon shi, ya ayyuhan nabiyyu taqillah wa laqad wasayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an tattaqullah, wasiyan mutanen baya ma tsoron Allah ne, babu kamar tsoron Allah. To ya kamata mu mawa juna nasiha, ya kamata mu mawa juna jan kunne, kan mu sake mu bar banna a cikin mu tana gadar da bala'i da musiba, musamman in muka ce mu musulmi ne. Idan ba musulmi ba ne, to kaga kenan babu dokokin Allah kan mu, sai azaba. Allah ya kare mu, Allah ya kiyaye. Amma tunda mun ce mu musulmi ne mu, to dole ya zama dole lalle lalle mu bi dokokin Allah sau da kafa. A kotar ruwaya ta ibni Imam Ahmad da Hakim da Imam Tirmidhi daga Abi Umama yake cewa عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل سي الله سبحانه وتعالى كنا حديث القدسي يأتي ما تعبدني به عبدي إلي النصح لي يأتي باب أبند باوانا يبوت تامني دشي كمن نسيها أغريني منين نسيها قال الله سبحانه وتعالى شين يمشي داعا كبي الله كمين دا الله يكسو kamar yadda kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana kuma ya karantar to wannan shine babban abin da Allah yake ce abin da bawan shi zai bota ta mishi da shi akwai ruwaya wadda take ta Abdurrazzaq da cikin musannaf nashi da Ahmad da Imam Bukhari da Abu Sheikh da Ibn Mardawihi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lamma qafala min ghazwat tabuk da manzo Allah ya dawo daga yakin Tabuka fa ashrafa ala al-Madina lokacin da ya fara ganin Madina ya iso gari kenan qala sai yace laqad taraktum bil Madina rijalan ma sirtum fi masira manzo Allah sai yace wa sahabbai akwai wasu mutane da muka bar su a nan Madina ba mu taba wata tahiya ba wani bulaguro na jihadi ko wani bulaguro na ibada yace wala anfaqtum min nafaqatin ba mu taba ciyar da wani abin ciyarwa ba wala qatatum wadiyan ko mu tattaki dan bulaguro mu je mu ketara wani kori illa kanu ma'akum fihi sai manzo Allah yace sai waɗannan mutane sun kasance suna nan tare da ku qalu sai sahabbai suka tambaye manzo Allah ya rasulullahi wa kaifa yakununa ma'ana wa hum bil madina sai suka ce ya mahaifin Allah ai ba su ta tare da mu ba basu je yakin nan ba tare da mu kuma abubuwan da muka ciyar na jihadi yayin da wahalar da muka sha su ba su fita ba ko ba su sha wahalar ba amma ko manzo Allah yace suna tare da ku sai sahabbai suka ce ya maki Allah ta kaka qala sai manzo Allah yace sallallahu alaihi wasallam habasahumul uzur yace wadannan ai uzuri ne mana kenan ya kare su wani hadisin daban da Imam Muslim sai manzo Allah yace laqad khalaqtum bil madinati rijalan ma qata'tum wadiyan ولا سلكتم طريقا الا شاركوكم في الاجر حبسهم المرض sai manzo Allah yace ai cikin lada kuna daidai da su to su da sahabbai sai suka ce to ya maki Allah ta kaka suna gida a zamanin mu ko ga irin fama da muka yi ko muna da lada mun yi tarayya sai manzo Allah yace habasahum almarad kenan ba su da lafiya ne kenan wannan shine zai nuna mana cewa laysa ala du'afa wala ala almarda wala ala alladhina la yajiduna ma yunfiqun kenan akwai uzuri ga mara wanda suke da uzurin inda uzurin na gaske ne to na wannan malamai suka ce akwai darasi babba akan niyya duk mutumin da ya zama tuna da aiki yana aikata aiki mai kyau yana aikata aikin alheri misali mutum ne yana cikin karfin jikin shi yana azumi na nafila yana sallar dare yana abubuwa na ibada wanda suke alaka da karfin jiki sai Allah ya kaddari bai da lafiya to sallallahu alaihi wasallama yace zai samu ladan aikin da yake yi ko da raka'a nawa yake yi azumi nawa yake yi Allah sai ya bashi ladan dalilin bi dalilin niyya kyakkyawa wanda take tare da shi to shi yasa manzo Allah anan yace masahabbai akwai wasu a Madina amma ladan ku guda mutum da yake da dukiya yana ciyarwa Allah sai ya kaddari kuma rashin dukiya ya zo mushi to Allah sai ya bashi ladan abinda yake yi a da dalilin niyya to haka ko mai ilimi ne yake karantarwa ko mai mulki ne yake taimako addini duk lokacin da ilimin ya misali mulkin ya gusa ko kuma mutum ya rasu to Allah subhanahu wa ta'ala zai gama shi da sadaka jariya to shi yasa anan sallallahu alaihi wasallam yake karantar da mu khairul a'mali adwamuha wa in qalla aiki mai kyau da wamanne ko da dan kadan ne to anan sai malamai suke cewa idan kana azumi na nafila ko kana sallar dare kada ka rika ketare kwana da ka rika yin diyawa yau misali a ce kai raka'a 11 kololuwa ke ko kuma sallar dare in ka fara sai asuba ta yi sai ka sha wuya kai kwana 1 ba kai kwana 2 kai sati to sai aka samu wani shi kuma kawai wuturi yake yi ana isha'i yayin wuturi ya je tabarci to shi wannan zai hika dalilin dawam adwamuha inji sallallahu alaihi wasallama yace wa in qalla mai dawama ko da dan kadan ne saboda nafsara da fatara yadda ka san gangan jikinka yana da kasala yana da gajiya in kai abu mai yawa sai ka tsani abu amma idan kai kadan gurgurdan iyawa amma kuma ka jima kana yi to wannan zai baka ladan niyya kai yau kai gobe shekara daya su kutum wani sallar dare ko wani abu bai taba wuce ka ba sai shekarar gaba rashin laya ta kama ka to Allah zai baka ladan aiki Allah subhanahu wa ta'ala samu dace to wannan aya tana karantar da mu cewa akwai daga cikin mutane wanda zaka samu Allah ya bada cewa ayi wata ibada ta musamman to amma su masu uzuri ne suna da larura asa Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya karbi larurar su musamman kuma waɗannan wanda ba su huta yaki ba amma ko ba mu da ku kai bane Allah ya samu dace na'am
wala 'alal ladina idza ma atawka litahmilahum qulta ajidu ma ahmilukum 'alayhi qulta la ajidu ma ahmilukum 'alayhi tawallaw wa a'minun tafidu min ad-dam'i hazana تفيد من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون
سي الله يقول ولا على الذين haka kuma wannan aya sai ku dasa ta da aya wadda ta wuce duka tare da take laysa ala du'afai kuma haka kenan ka ce walaysa wala ala allazina idza ma atawka litahmilahu akwai wanda shi kuma lahiyar shilau amma kuma babu dukiya babu kaza sai zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su ce ya ma'aikin Allah in akwai abun hawa in akwai guzuri in akwai kaza ya ma'aiki a bamu za mu huta jihadi saboda lahiyar mu launa jin karhi to waɗannan su ma idan suka zo suka ga manzon Allah haka litahmilahum ma'ana kenan ka ba su abun hawa ka ba su guzuri qulta la ajidu ma ahmilukum alai to manzon Allah shi ma kuma beda abinda zai wadace su saboda mutane ne ba ɗaya ba biyu ba uku sai manzo Allah ya ce gaskiya ba zan samu ba ni ma irin abinda zan ba ku ko abin hawa ne ko guzuri ne tawallau sai su juya baya kenan yanzu misali basu da daman da za su huta yaki wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i Allah ya ce sai ga idanunsu suna zubda hawaye dan me yasa suke hawaye ya ce hazanan saboda suna jin ba daɗi a cikin zukatansu bakin cikin akan cewa ba a ta yi yaƙi da su ba sai ga idanunsu suna zub da hawaye yana kun ga waɗannan su ne kishiyan munafukai su munafukai radu bi an yakunu ma'al khawalif su karan kansu a zuciyarsu daman so suke su zauna ya maki Allah gidana ba kowa ya maki Allah uzuri ya mana yawa sai manzo Allah ce ka zauna a gidanka ashe munafiki ne daman can niyyar shi baya so ji yaƙi su ko waɗannan ya ma'aiki Allah ban mu da abun zuwa yaƙi a taimaka mana sai manzo Allah ya ce ni ma ban ni da to shikenan sai su juya suna kuka Allah ya ji duma yunfiqun suna takaicin ina ma a ce suna da abun hawa ina ma a ce suna da guzuri wanda za su ta yaƙi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine siffar mai imani lokacin da musulunci ya nemi wani abu wannan ajiya kenan to ko a yau ko gobe musulunci yana da bukata musulunci yana da bukatar ka kai kuma sai kaga abinda musulunci yake bukata a wajenka kuma kai baka da shi to sai ka ji ba dadi sai Allah subhanahu wataala ya baka ladan wannan akwai ruwaya ta Abi Hatim daga Hassan qala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam laqad khalaqtum bil madinati aqwaman ma anfaqtum min nafaqatin wala qata'tum wadiyan wala niltum min aduwwin nailan wala إلا وقد شركوكم في الأجر ثم قرع ولا على الذين ما إذا أتوك منذ الله صلى الله عليه وسلم يكرن تحديث دم وكرن تا بعد جمع وبا سيكم يجا ونا آية طوال سيكم نونا مچوا كنا سوما سنة أزري نعم
إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب فينبئكم بما كنتم تعملون. فيعرفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يعرفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين.
نعم الله سبحانه وتعالى سيكي جاء منا to su wane ne masu laifi wanda ba su fita yaƙi ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ta inna masabilu kenan waɗannan da za a kama su da laifi alal ladina yasazununaka wa hum aghniya, wanda suke neman izini ka ba su izini ya rasulullahi kada su fita yaƙi, alhali kuma wa hum aghniya suna da wadata, suna da abun hawa, suna da guzurin da za su rike, suna da komi za su iya ma taimaka ma wani akan shi ma ya huta yakin. Don ma sai zuciya Rasulullah muna da uzuri ya maki Allah banmu da kaza banmu da kaza, to sai Allah ya toni asirinsu. Wannan shi ne hali da muna wuce, Allah ya kare mu. Radu bi an yakunu ma al khawalif, sai Allah yake ce mana halin wai su sun yarda su zamanto tare da wanda suka zauna a gida, su kasance da mata, su kasance da guragu, su kasance da yara ƙanana, su kasance da wanda ba su da lahiya, masu uzuri na kirki. Wa taba Allahu ala qulubihim, sai Allah ya musu azaba na cewa Allah ya rike zukatansu, kene yanzu wani alheri ba zai same su ba. Kuma wa'azi da nasiha da wata aya da za a karanta da wasu manzo na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, an rike an rike zuciyar Allah kiyaye. Fahum la ya'lamun, sai Allah yace ba za su taba sani ba, za a karanta musu za su kuma ji, to amma ba zai amfane su ba. Ya'tazuruna ilaykum idza raja'tum ilayhim, to kuma koda kun huta yaki kun je kun dawo, sai su rika cewa wallahi muna da uzuri. Ya'tazuruna ilaykum, za su rika uzuri. Idza raja'tum, kenan kun je kun dawo, ilayhi me suke cewa? Sai su ce ai inna buyutana aura, ya maki Allah wa zai tsare mana gidanmu, dukiyoyin mu kasu watse, iyalin mu suna bukatar mu kaza da kaza. Qul, sai Allah yace ya ma'aiki ko kai mai karatu ka ce musu la ta'tabiru lan nu'mina lakum, kenan kada ku kawo wani uzuri, mu dai ba zan mu yi imani akan cewa da gaske kuke ba, ba za mu gaskata ku ba. Qad nabba'ana Allahu min akhbarikum, Allah ya ba mu labarin, kenan ga shi munawuki bai sani ba, ashe Allah tuni ya tona asiri. Allah ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, in kuka dawo wane zai zo ya ka uzuri, wane zai zo ya ka uzuri, duka manzo Allah sai da Allah ba shi labari, ko manzo Allah ya ba sahabbai labari, to shine lokacin kuma ana zawwa, sai ga kuma sun zo kowa yana ba da uzuri, shine suka ce lan nu'mina lakum qad nabba'ana Allahu, Allah ya ba mu labari min akhbarikum, duk labarin ku Allah ya tona, duk asirin ku labaran ku a hannun mu mun san komai. Wa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu, kuma lalle Allah subhanahu wataala zai ga aikin me kuka aikata na kirki, me kuka yi wanda yake mara kyau, kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya ga aikin ku. Summa turadduna ila alimil ghaib, sai nan kuma za a maida ku zuwa masanin gaibi, kenan wannan zai nuna cewa lalle duk abin da kake boyewa Allah ya sani. Kenan gara ma ka gyara imani, gara ka yi da kyau, koda cikin ɗakin ɗaki ka shiga, ko koda cikin ƙasan ƙasan bakwai ka shiga, duk abin da ka aikata, duk abin da ka kudurta mara kyau, to Allah subhanahu wataala ya sani, saboda shi alimul ghaibi. To shine sai Allah yake musu kun, yake musu jan kunne, kun je kuna munahuci, ka hurci a cikin zuciyarku amma imani a bakinku, to za a maida ku zuwa ga Allah subhanahu wataala, wanda ya san abin da yake boye, was shahadati, da abin da yake bayyane. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, duk abin da kuke sai Allah ya ba ku labari, kenan gara ku gyara imani, gara ku yi aiki mai kyau. Sayahlifuna billahi lakum idan qalamtum ilayhim lit'ridu anhum, kuma sai Allah ya bada labari da biyu, ya maki Allah ko ya kuma su imani, in suka zo sai su yi rantsuwa, sai sun ce wallahi, maki Allah wallahi tallahi, ni gidana ne wallahi tallahi, ina da uzuri, to su ko basan batta ne Allah ya bada labari cewa sai sun rantse shi da mana sayahlifuna lakum za su rika rantsuwa kuma rantsuwa ta mamaki idan qalamtum ilaihim in kuka dawo li turidu anhum wai me yasa suke rantsuwa za a dan a yarda da su idan lewa ne wanda rantsuwa da yake in bai da gaskiya ba zai rantsu wannan ba kenan lalle mai uzuri ne to alhali kuma ƙarya yake to shi ko bai san ba tuni Allah ya tona asiri sai Allah ya ce fa'aridu anhum innahum rijsun Allah ya ce ku kauda kai ku yi koyin kula da su babu ruwan ku da su waɗannan kaza mutane su rijsun ma'ana kenan najasa ne su wa ma'awahum jahannam kuma abin ki na biyu shine makomansu a gobe kiyama ita ce wutar jahannama Allah ya kare mu wannan duka ana mana hannunka mai sanda ne akan cewa munahuci ba karamin illa bace game da imani duk abin da zakai ka tsaya kai tsakaninka da Allah subhanahu wataala in ka koyi Allah ya sani in ka bayyana Allah ya sani shine alimul ghaibi wa shahada kenan dan ma ka kasance daga cikin nagari garan zuciyarka ta zaman tofara abin da yake a cikin zuciyarka shine abin da yake waje in ka koyi ma kai wahala in ka koyi ma dan adam to Allah subhanahu wataala shi ya san komai to sai Allah ya ce ma wahum jahannam jaza'an bima kanu yaksibun sakamakon abin da suka aikata ne ya halifuna lakum litardu anhum sai Allah ya ce kuma abu dabi wai rantsuwa da suke dan koyar da su ne a ce eh wani mutumin kirki wani rantsuwa yake da Allah fa in tardu anhum sai Allah ya ce to in kun yarda da su misali a matsayin ka dan adam sai wani ashe a munahuce ya zo yake rantsuwa tunda kai dan adam ne baka san gari ba kenan dole ka yarda shi na rantsi da Allah billahi allazi la ilaha illa huwa kaza da kaza to dukkan rantsuwar da zai dan ya farauto zuciyarka kace eh na yarda da kai to sai kace na yarda da kai to shine sai Allah ya ce fa inna allaha la yarda an qawmil fasikin to shi ko Allah bai yarda da mutane waɗanda suke fasikai kenan misali ko da sun yi yaudara a ran duniya an yarda da su ko da sun yi rantsuwa an yarda da su so san cewa Allah subhanahu wataala bai yarda da su ba saboda shi ya san abin da yake koye so dan adam bai iya ganewa saboda bai san gaibi ba to wanda zai nuna maka cewa waɗannan ayoyi da muka karanta suna magana akan cewa siffofi ne musamman siffa ta rantsuwa wata babbar siffa ce da duk wanda yake munafiki ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mu labari cewa daga cikin alama ta wanda yake munafiki ne yana daga cikin wannan dukkan magana da zai kawai sai yayi rantsuwa kuma sai yayi ƙarya ga saba alƙawari ga jidali ba a bashi haƙuri wajen gardama ba a kaza babu cika alƙawari siffofi ne wanda duk mai imani ya kamata ya kawar da kai mara kenan ya tsaya ya diba da kyau kada a samu ɗaya daga ciki a tare da shi saboda illa ce babba game da imani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ba sahabbai labari bayan an dawo daga yaƙin Tabuk an muka shiga gari suwane za su zo za su yi rantsuwa dan mu yarda da su to ko da an yarda da su Allah subhanahu wataala ba zai yarda da su ba to nan kuma akwai wata gaba mai muhimmanci shine mutumin da kasan mutumin banza ne wanda yake bai aikata aiki wanda yake mai kyau dukkan abin shi ko kuma duk abin da yake yi abu ne wanda zai kawo matsala game da imani ko matsala game da addini ko matsala game da al'umman musulmi to wannan mutum bai kamata ba kai ka zamanto abokin shi kana tare da shi a kowane lokaci a kowane wuri da Allah ya ce fa'aridu anhum innahum rijsun ku kauda kai kar ku zauna tare da su kar ku musu magana in kun gansu ma kar ku zauna majalisa tare da su najasa ne su to kaga wannan ana magana daga munafiki to ina ga wanda zai zamto makiyin Allah ko ya zamto ba yahudi ko ya zamto ba nasare a ce kai a matsayinka na mai imani bakka da wani aboki bakka da wani amini bakka da abokin shawara bakka da wanda za a ce kullun da shi kake tattaunawa sai makiyin Allah ko makiyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ba karamin kuskure bane malamai suka ce wannan aya tana karantar da mu akan cewa lalle duk wanda ya zamanto arjis Allah ya ce innamal mushrikuna najasun mushrikai najasa ne to zaka samu daga cikin mushrikai munafukai zaka samu kuma daga cikin musulmai munafukai kuma mushrikai ga munafuci ko ga bota ta mu wani wanda ba Allah ba to wannan in ba dan zama na nasiha ba to bai kamata ka zauna da su zaka yi abota da shi zaka iya mishi magana amma zama na nasiha saboda kana ganin yana cikin wani bala'i kana so ka huddo shi kana so ka kare shi kana so imanin shi zamanto na gari amma haka kawai ka zauna kai ba nasiha ba kai ba kaza ba har ya zamanto mutane suna ganin yanda suke ganin ka haka za su gani kenan za su rudu da shi to shine Allah subhanahu wa ta'ala ce fa'aridu anhum innahum murjisun kuma yarda da wani wanda yake mutumin banza ne bai amfana da shi komai a wajen Allah subhanahu wa ta'ala dan misali a ce mutanen duniya gaba ɗaya su yarda da wani alhali kuma shi mutumin banza ne to wannan ba abinda zai kawo tsina na mushi bai amfana mushi komai shi yasa kai a tsayin matsayinka na mai imani to kai ne ya kamata kai abinda zai amfane ka da Allah ya ce fa in tarda anhum fa inna Allah la yarda an alqawmil fasiqin yana ni akan cewa yardan mutane ba sa amfanar da kai komai akwai mutumin da zai bar imani saboda jama'a akwai mutum da zai bar yi ma Allah da'a ko kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda neman yardan mutane ko kuma dan wasu manganu wanda suke hujja tare da shi to wanda duka hanya ce wanda take ba hanya ta kirki ba ridan nas gayatul la tudrak babu wanda za a ce yau ga wani dan adam a ce kowa yarda da shi babu shi a duniya tunda Allah subhanahu wataala ya aiko da mafifici zababben zabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama diyawa ba su imani da shi ba to kai kuma wa ka ce wani mutane sai sun yarda da kai addini da kake yi ka bar sunna kaza kai abu kaza wai dan ayaba ka dan a sa ka cika ce a ce mu ma tare muke kada bata lokacinka abin da ya kamata ka tsaya ka diba da kyau addini kake eh to Allah ne ya ce ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan abun ba addini bane banda yin shi Allah ne ya hana manzo Allah ne ya hana shikenan ka huta soyayya da mutane da wani jin nauyi da wani daukakawa da girmamawa duka wannan hannun Allah yake hadisi kudusi manzo Allah ba mu labari cewa idan bawa ya zama to yana kusanta zuwa ga Allah subhanahu wataala nafilfili azumi na nafila musamman sallar dare a gobe kiyama ko kuma tunnan duniya Allah zai ci ma ɗan sama bawa na wane na so shi dole ku so shi kuma sai a aiko mala'ika nan ƙasa a ce Allah ya so bawa wane dole ka so shi kana ganin shi dole ka san shi Allah ne ka so shi Allah ne ya sa wannan to amma wai kai karan kanka zuciyarka kace kai ne zaka sa mutane su so ka ko su yawa ka wannan bata lokaci gaci magana ta biyu shine idan wani wanda yake mazhaba ta wata dariƙa irin wanda suke cewa duk wanda ya ga wani shehi aljanna kai tsaye ko Allah ya yarda da shi ko Allah bai yarda da shi ba meye dalilin shigar shi aljanna ya ga shehi wani to kaga nan Allah ya ce fa in tarda anhum ko kun yarda su wannan sahabban manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam zaka samu su Abubakar zaka samu su Umar zaka samu su Umar su Sa'ad bin Abi Waqqas su wane ne dukkan sahabbai manya waliyan Allah Allah ya ce in kun yarda da su ni bai yarda da su ba to kuma yanzu wane ne zai yarda da kai ka san Allah bai yarda da kai ba kuma kai ma ka sani shirka da Allah kake ko kuma ka bar hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma sai ka ce wai tunda ni dan gidan wane ne tunda ni jinin shehi wane ne tunda ni dariƙan wane nake dole aljanna to kaga wannan shi ma akwai kwata ana dole mu yi kokarin kare imanin mu mu yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar kuma mu tabbatar da cewa lalle akan hanyar manzo Allah muke sallallahu alaihi wa sallam wannan shine tsira kuma babban abinda dukkan mangarin da muke kada mu manta cewa muna magana ne akan munafukai munahuci da duwani dangi da munahuci da duwani aiki wanda zai kai ka zuwa ga munahuci Allah ya kare mu da kuma irin azabar da Allah subhanahu wataala yake yi ga munafukai kuma yana daga cikin alama ta munafuki shine saba ma Allah da manzon shi da rashin ko in kula da addinin musulunci da ba da uzurrika wajen aikin musulunci uzuri wanda yake ba na gaskiya bane da rashin taimakawa ko da ilimi ne ko da mulki ne ko da kuɗi ne ko da ƙarfi ne ko ba da menene duk mutumin da gashi musulunci yana neman agaji yayin zaman shi to akwai alamun munafuci a tare da shi Allah ya kare mu Allah ya kiyaye ya kamata mu ba da dama mu ba da lokacin mu mu ba da kokarin mu akan taimakon addinin Allah musulunci yana bukata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari cewa hadisi kudusi Allah yace shi wannan addinin habulullah ne tarkuhu biyadillahi wa tarkuhu biaydikum igiya dai hannun Allah igiya dai hannun mu dan dole mu za mu habbaka yi ma Allah nasiha yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nasiha shine ka musu da'a kamar yanda ya dace kuma ka kirawo wasu zuwa ga addinin Allah kuma ka taimaka mu addinin Allah Allah samu daga cikin masu taimaka na'am
الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا وأجدر ألا يعلموا حدود
sai Allah ya ce al-arab ana nihi da su larabawa na kauye wanda suke kewayen madina sai Allah yake so ya gaya mana wani hali na waɗannan yace su waɗannan al-arab Allah yace ashaddu kufran wa nifaqa sun yi tsananin kafirci kuma sun yi tsananin munafici saboda sun yi nisa da manzon Allah ko ba kullun suke zuwa cikin gari ba tayo ko sai juma'a ko kuma sai wani abu in ya kama saboda sun yi nisa da wahayin Allah kuma sun yi nisa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka samu wasu munanan halaye guda biyu a tare da su ga tsananin kafirci ga tsananin munafici Allah ya kare wajidaru Allah ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasuli yace kuma alhali su ne wanda suka cancanta a ce sun san iyakokin Allah sun san shari'ar Allah wannan sunna ne wannan bid'a ne wannan shari'a ce wannan halaka ne wannan haram ne ya kamata a ce sun sani ya dace wallahu alimul hakim lalle Allah subhanahu wataala masani ne kuma Allah madaukakin sarki mai hikima ne to wanda sai ke karantar da mu akan cewa lalle yana da kyau mutum ya zamanto yana da kusanta ga malamai malamai na shari'a inda ake karatu ya kamata a ce kai a matsayinka na mai imani kana da kusa da makaranta kada kai nesa saboda me anan za a gaya maka dokokin Allah anan ne za a gaya maka dokoki wanda Allah ya shar'anta hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda Allah yake so abinda manzo Allah yake so abinda Allah ya hana abinda manzo Allah ya hana a kasuwa ba za ka san wannan ba ko a wani gona ko a waccan wajen kiwo kana daji da wuya ka san wannan amma dole makaranta abinda mutane a yanzu suke zuhudu ana cewa mutane su yi zuhudun duniya to su ba zuhudun duniya ba suke zuhudun madaris su ko suke inda za a yi karatu a san Allah to nan ne wajen zuhudu an rugumi duniya an sa ta a gaba amma dokokin Allah inda za a san su da inda za a karance su da inda za a san su sai ga mutum ya dan ba da lokaci awa ɗaya a sati ko awa ɗaya a wata ko ɗan mintuna wanda ba su sa karasa karya ba sai ce bai da lokaci harkoki sun yawa muna shiga muna huta alhali kuma duka wannan duniya ce kuma a gobe kiyama Allah sai ya tsaida ka kai kanka in aka diba aka maka raskunan lokaci awa 24 a diba a bincika a tace a hudda a hudda ɗan mintuna nawa ne kama Allah da manzon shi kai kanka yanda za a ce ma kama kanka adalci wallahi sai ka ji kunya duka minti nawa ne sallah guda biyar da muke yi kamata minti goma duka nawa ne sallah biyar ce ba kai awa guda ba to sai bi kuma a ce kayi sallar dare ko wata minti 30 har yanzu dai ba a samu awa biyu ba duka dai a yi ta bincike a yi ta shiga kayi azkar ka sada zumunta ka biyayya ga iyaye kayi karatun qur'ani kayi kaza da wuya a samu awa uku cikakku kai a samu ma awa hudu to har yanzu sauran awa 20 a ina suke awa 20 barci hira neman duniya gudu bayan duniya sai an kamo ta bata kamuwa babu wanda bi duniya ya kamo ta kafin ya isa ramin shi na kabari yana nan zai fada kuma ya ci wani su cika ba da bi to ka diba gani a ce ma dukkan ibadan da kai awa hudu to yanzu kuma a tsawon wannan rana akwai awa 20 to wannan awa 20 a mika ka kasa ta kenan inda kai kanka a tace ka a ce wane kamar kanka adalci ka diba ga Allah ya halicce ka dan bauta ka bauta ta mun shi kadai ko bai halicce ka ba dan komi duk abubuwan nan da muke yi na ci da sha da noma da kiwo da wane ne dukkan su nafila ne amma asalin gaya da Allah ya sa ya halice mu shine ibada to duka ka tattara ba a samu awa hudu ba ta kirki amma kuma sauran nan kusan awa 20 to a yi lissahi shekarar ka 30 shekarar ka 40 shekarar ka 50 shekarar ka 80 in aka buga maka lissahi awoyin sai ka yi mamaki awa nawa ka ba Allah awa kuma nawa ka ba duniya kuma awoyin da ka ba Allah amfanin kanka ne ba amfanin Ubangiji ba ne subhanahu wataala a aikin da za ka samu lada ne shi Allah wai ka zo ya baka ladan ka zo ka yi aikin da za a baka ladan shine bai wuce awa hudu ba alhali kuma sauran duka ka zo da su a banza to wannan al-arabu ashaddu kufran wa nifaqa sai su kangare zuciyarsu ta bushe saboda me kullun hadisan manzo Allah ana hudun su bussaran kullun aya tana samkowa sabuwa su sun yi nisa da manzo Allah ko juma'a suke zawa ko kuma wani lokaci to haka kai ma an kai nisa da makaranta haka zai faru a gare ka an karanta wata aya bakka ne an fassara an karanta wani hadisi na manzo Allah baka taba zama ba an yi hudu wata shari'a wata sunna sabuwa baka santa ba an hude ta bakka ne to kaga kenan sai zuciyarka ta daga karkata zuwa ga abubuwa na duniya da shaytani. Duk mutumin da yayi kusa da Allah subhanahu wataala, to lalle tabbas zaka same shi yayi nesa da shaytani. Kuma dukkan mutumin da zaka same shi yayi kusa da shaytan, Allah ya kiyaye, Allah ya kare, zaka same shi yayi nisa da Allah subhanahu wataala, Allah ya kare. Ya kamata mu bada lokaci musamman makaranta. Allah kuma ya albarkace mu a yanzu ga makarantu, ga malamai, ga kaza ga kaza, duk abin kadan ne, amma yanzu abin da yawa ne. Ya kamata mu bada lokaci, kan mutum ya rena lokacin da zai bada, koda awa ɗaya ne a sati, kai koda awa ɗaya ne a wata, inda za a yi shekara zaka ka samu wani dan bangare wanda yake mai yawa, ka gyara Qur'ani, ka gyara suratul Fatiha wanda sallah baya yi sai da ita, kasan dogokin Allah ne na kusa-kusa wanda ya kamata kowane musulmi ya san su na wajibi. Kasan ya zaka zauna da iyalinka, ya zaka zauna da ƴaƴanka tarbiyya, ya za yi a zama na kirki, zama da makwabta, zama da kaza. Akwai abubuwa wanda ma la yas'ul muslimu jahluhu, bai dace ba musulmi a ce ya jahilce shi. Akwai abinda wasu malamai har littafi suka yi, bai dace ba a ce baka san ba kaza, baka san ba kaza, baka san ba kaza. To in baka zo makaranta da wuya ka sani, yana da wahala. Allah subhanahu wataala ya kara mana karfin niyya, Allah kuma ya sa mu yi karfin zukatan mu game da shaytani. وبعد الوقت يزوى مكانتنا.
ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.
نعم الله يتوب من الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر. daga cikin wadannan larabawa akwai wanda imma an nemi taimakon addinin Allah sai ya dauko ya bada, sai yake ganin kaman wani karo ne, kaman wani tilasa shi akai, kaman an ce mishi dole sai ya ga taimaka ma addinin Allah, sai ya dauki abun ma kaman wani adashi. ويتربص بكم الدوائر كما sai suke jiran wata musiba ta same ku. ana tambayan mu dukiya kullun, sai a ce a ciyar a ciyar a ciyar, mu gara ma wannan abun ya lalace, ko kuma gara ma a hasa, gara wannan abun da kowa ba da ya huta. To wannan hali ne muna huci, Allah ya kare mu, Allah ya kiyaye. Kuma hali ne larabawan kauye wanda suke nesa da ilimi, sai su ga kawai an takura musu dalilin an ce taimaka ma addinin Allah. amma kuma Allah ya kiyaye inda za a ce a taimaka ma wasu makida, wasu ƴan balo, wasu ƴan kaza, zaka same shi ne lamba daya, ba za ka taba samun shi ba a wani masallaci ko a wata makaranta ko a wajen karatu. Ya dauki nauyin wani abu, amma zai dauki nauyin kattai su rika gudu suna buga balo. Shi zai biya kudin su sai duk inda za su a duniya, ya biya musu kudin mota, ya saya musu kaya, ya saya musu takalmi, ya ba su na kashewa, ya musu kaza. Kudi ba shaidan akwai aiki, babu zancen lada. kuma ma suna zagin shi, suka ga dama su ce ya abinda yake yayi kana. alhali kuma nan Allah yana so a taimaka, kuma an kwasa taimaka, kuma nan ka taimaka lara zaka samu, aljanna. Allah subhanahu wataala zai saka daga cikin bayo na gari, can kuma ka taimaka ma shaitan da dangunan shi da kuma aikin banza na lahau wanda bai maka amfanin duniya, bai maka amfanin lahira. ina ma a ce ka taimaka a wajen noma ko a wajen kiwo ko wani neman ilimi, in ma na duniyan ne akwai abu mai amfani, amma mai amfani a cikin balo ko wani sukuwa ko wani kokowa ko wani wane ne? za a alhaji wane ya bada kare, wani ya bada kujeran makka, wani ya bada mota, wani ya bada kaza. amma za ka samu yara sun yi musabaka, sun karanta Qur'ani ko bi mutane musu ba su, wani ma ko kallon kirki ko irin dai wani abu wanda za a ce wannan ya kamata a girmama su, wannan ya kamata a karrama. kadiba dai Qur'ani yanda yake a ce mutum ya rike shi a ka, kuma ya je ya yi gasa kuma ya ci, amma an bar shi a tuta babu. amma ya ga wani kato ya kada kato, wai a bashi mota me? wani kato ya kada kato an bashi gida me? a ciki in ka tsaya babbai da wani anwani, su kansu suka ce musu me kuke, kawai ba su san me suke. amma kuma ga aikin Allah ga addinin Allah manzo Allah yana kira sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sai yana kira amma mutane sun yi koyin kula to wannan Allah yake ya duka daga cikin wahayin shedan shedan sai ya rika cewa can kai rika kaiwa can zaka yi suna za a sanka ai an jima a radio ba ji suna Alhaji wane ya kamata ko kowannan balan nan kaje ka bada a ci Alhaji wane ya bada kare Alhaji wane ya bada kaza shikenan wannan wani shine ladanka amma ka samu lada da kuma abu zai biyo baya bakka da komai amma addini yana bukata kuma kai koyin kula to su wadannan al-arab na kauye sai Allah ya ce wai yattakhidhu man yattakhidhu ma yunfiqu magharaman wa tarabbasu bikum dawa'ir bayana gana an matsa mishi wani karo ne wata jangali wani wane ne kuma sai rika taka mu gara wata musiba ma ta zo addini ya watse mu taimakon da muke bada yayi yawa alhali abin da ya bada ba wani diyabani ni Allah ya ce musu ya ce alaihim da'iratu saw ai Allah su zai halaka Allah zai balbalta su in dukiya suke ta magana shi ko mulki ko ilimi to sai Allah ya walakatar da su da shi kuma sai Allah ya amshi saboda sun ki taimaka mu addinin shi wallahu samiun alim duk abin da zaka hadi Allah yana ji subhanahu wataala duk abin da kake aikata kuma Allah masani ne wa min al-arabi man yu'minu billah to kaga sai Allah kuma yake nuna mana cewa su larabawan ba ɗaya suke su duka ba yanan kama a cikin mutane ko da wani bai taimaka mu addinin Allah ba to zaka samu wani shi kuma yana taimakawa shi wance ya taimaka a wancan bangaren shedanci da sauransu abubuwa marasa amfani to zaka samu shi kuma wani Allah ya taimake shi Allah ya sa mushi rabo akan cewa shi yana taimakon addinin Allah to shine sai Allah ya ce daga cikin larabawan na kauye akwai wanda yu'minu billahi ya imani da Allah wal yawmil akhir kuma ya imani da gobe kiyama kenan ba munafiki bane kuma mutumin kirki wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin inda Allah shi wance yana ganin an matsa mishi shi kuma wanda mai imani yana ganin yana son kusanci zuwa ga Allah ya ciyar da dukiyar shi ya taimaka mu addinin Allah sunnan manzo Allah addinin Allah dan ya samu kusanta a wajen Allah subhanahu wataala wa salawatir rasul kuma yana so manzo Allah ya mishi addu'a in ka kawo dukiya sai manzo Allah ya ce Allah saka alheri Allah sa albarka a cikin dukiyarka wannan shine kenan Allah ya karba ya samu kusa da Allah kuma Allah ya mishi eh Allah ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mishi addu'a kamar yanzu a ce Allah saka alheri Allah taimaki bayan Allah kaza Allah ya kaza saboda ni addini ka taimaka wa musulmi za su maka addu'a kayi makaranta kayi masallaci ka taimaka wa marayu ɗayan musulmi wasu yi makaranta wasu yi kaza wasu yi kaza dole mutane su ga cewa kai Alhaji wane Allah saka mishi alheri wannan addu'a ce mai girma addu'a ce mai karfi Allah sai ya albarka Allah kuma ya tsare duk wata musiba to amma sai mutum ya je yana taimaka ma wancan bai taimaka ma addinin Allah ba ba a mishi wata addu'a ba ta gari Allah ya kiyaye kuma sai ya shiga cikin wani hali a lokacin ko mutum zai nadama kuma ba ta da amfani kenan gara kai aiki da dama kahin nadama ta zo maka ala innaha qurbatun lahu kenan kun ga wannan kamar albishiri ne ya ku jama'a ku saurara lalle tabbas Allah ya karba kusanci sun zamanto waɗanda suke kusan ubangiji subhanahu wataala bayan shi nagari sayyidukhuluhumullahu fi rahmatihi Allah zai shigar da su cikin rahamar shi rahama Allah shine gidan aljanna innallaha ghafurur rahim lalle Allah subhanahu wataala mai gafara ne kuma Allah subhanahu wataala mai jinkai ne to kaga kenan su jiwa mutane haka ne ake samun kala hizbullahi hizbush shaitan kuma inna hizbullahi humul muflihun in ga zamanto haza yunfiqu fi sabilillahi wa haza yunfiqu fi sabilish shaitan wannan zai taimaka dan Allah wannan kuma yana taimakawa dan shaitani wannan yana habbaka dini wannan yana habbaka lalaci da fasadi kaga ba zai zamanto daya hal yastawiyan la yastawiyan bazo bai wa su zamanto daya hal abada riwaya ta ibn jarir da ibn abin munzir da abi hatim da abu shekha daga mujahid rahimahumullahu jami'an yace wa min al-arabi man yu'minu billahi wa yawmil akhir qala yace hum banu muqrin min muzayra ina wata kabila ce ma sananniya inji ka mujahid bani muqrin daga muzayna yace wa hum allazina qala allah fihim wa al-arabi wala ala allazina ma atawka litahmiluhum ashe waɗannan wanda Allah ya yabe su sune kuma can baya da makaranta kadan Allah ya yabe su wanda suke zuwa cewa manzo Allah ya maki Allah in kana da abun hawa mu je jihadi in akwai abun guzuri adan taya maka mana manzo Allah ya ce ba shida sai su koma suna kuka takeici ba samu ba abin da za su taya maka mana addinin Allah takeicin ba je ba jihadi da su to waɗannan sune ya kamata a ce mutun ya koyi da su kuma anan ne wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun amma aikin banza bai gadar ma da mutum komi illa banza a gobe kiyama zaka laliba ka bincika ka diba kaga komi babu amma aiki kanana wanda muka rena aiki karami musamman taimakon addinin Allah baiwa ce da kyauta Allah yake ba mutum wasu in kaga yanda suke taimaka ma wani abu wanda abin bai da ma'ana bai da wata huska ta hankali sai kai mamaki da a ce Allah zai juyo da shi aikin alheri to wannan mutumin aljanna ma sai dai firdaus can taɓololuwa zai samu saboda kudin da yake ɓannatawa to amma da yake bai da rabo sai ga ya shiga wata hanya daban Allah subhanahu wa ta'ala shirar da mu ibn jarir ya yi ruwaya daga ibn munzir abi hatim ya rawaito daga ibn mardawai abdullah abbas yake cewa fadan manzo Allah ai fadan Allah subhanahu wa ta'ala wa salawatul rasul ana ni da shine istighfarun nabi sallallahu alaihi wasallam kenan manzo Allah zai nema musu gafara kaga kenan idan manzo Allah ya nema maka gafara ai shikenan tunda addu'a annabawa karbabiya ce sallallahu alaihi wasallam sai musu addu'a to haka ibn munzir ya rawaito imam qatada shi ma haka ya fassara wa salawatul rasul bi ma'ana du'a'ur rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai musu addu'a wanda zai tabbata lokacin da idan muka dibi kissa Usman radiyallahu ta'ala anhu da aka yi wannan yakin ta Tabuka wanda ita ce ta bayyana munafukai yawa daga ciki manzo Allah ya ce a taimaka sai a zo a bada kuma sai daga sahabbai manzo Allah ya zo ya sake wata huduba ya ce ya jama'a a taimaka ashe wurin ne ga tazara ana buƙatar dukiya ana buƙatar jama'a ana buƙatar kaza sai manzo Allah ya ga abin bai isa ba to shine Usman radiyallahu ta'ala sai ya kawo raƙun majibinai makamai ya kawo dubinai dukiya dubinai wanda za a ɗauki sojoji iri-iri kala-kala gungu-gungu shi ne da manzo Allah ya kalla ya ce ma darra Usman ma fa'ala ba'da yau sai manzo Allah ya ce Usman duk abin da ya daga yau Allah ya mishi gafara kenan kaga wannan shi ne wa salawatul rasul Allah ya gafarta mishi Allah ya gafarta mishi Allah ya gafarta mishi bayan shi ko da ya zunubi alhali ba zai ba sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana karantar da mu ne lalle taimaka ma addinin Allah akwai daraja a ciki nan da ke da matsayi nan da ke da mutum ya zamanto mutum mai kirki Allah sai ga ya albarka da dukiyar kai kanka Allah ya maka albarka ya samu maka lahiya gangar jikinka ƴaƴanka makwabtanka ware ne zaka samu albarkan mutum guda za ta yi sahar gari kai kasa gaba daya misali a ce wani shugaba ne ko wane ne albarkar shi zai iya naso har ya samu jama'a to kaga kenan aikin Allah yana da daraja aikin Allah yana da muhimmanci sai dai duk abubuwan da shaytan yake zuwa sai ya kawar da mu maimakon mu yi wannan sai ya gama mu da wancan Allah subhanahu wataala ya sa mu dace Allah ya sa mu daga cikin bayan nagari Allah subhanahu wataala ya ba mu abin kuma Allah ya ba mu karfin gwiwa na taimakawa Allah kuma ya hudda mana duk wata kasala inda akan taimakon addini ne Allah ya ba mu wani kuzari na musamman abinda muka yi daidai Allah ya tara mu cikin ladan wanda ke na kuskure ne Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله